à la mise en onde de Fatouma Kal.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, alaikum. Tafatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Laraba 12 ga watan Yulin shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa ya naɗa ɗaya daga cikin mambansu ya zama ministan kula da harkokin noma. Muna kuma ɗauke da shirin ciwon ƙyamace da Aisha Mu'azzu za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru da Muhammad Awal Garba zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kolin kungiyar NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi, yayin da kungiyar tsaron ke shirin fadada kuma a daidai lokacin da take tankarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. Wannan lokaci ne na tarihi, abinda Biden ya faɗa wa sakataren janar din NATO Jens Stoltenberg kenan. Ya ƙara da cewa ƙara ƙasashen Finland da Sweden a ƙungiyar na da muhimmanci, sannan shugabancin kana da muhimmanci, kuma mun yarda da ƙudurin da ka gabatar dangane da makomar Ukraine a ƙoƙarin da take yi na samun gurbi a ƙungiyar NATO. Stoltenberg ya faɗa a jiya Talata cewa yana da ƙwarin gwiwa sosai majalisar dokokin Turkiya za ta amince da ƙarin wata ƙasa a ƙungiyar, wato Sweden. A halin da ake ciki, shugaban Ukraine na ci gaba da kokarin ganin ya shigar da kasarsa cikin hadakar kawancen tsaron, wani mataki da ake gani da wuya mambobin kungiyar NATO su amince da shi a babban taron da ke gudana a babban birnin kasar Lithuania. A jiya Talata ne kungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar Sweden a Afghanistan saboda kona Al-Qur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da ta gudana a kasar Sweden a watan da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Sweden ita ma ta yi Allah wale da matakin na nuna kinjinin addinin musulunci, amma ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin Sweden ya kare yancin taro, bayyana ra'ayi da gudanar da zanga-zanga. Wannan martanin na zuwa ne bayan da kungiyar haɗin kan ƙasashen da galibi al'umma su musulmai ne ta jaddada cewa akwai buƙatar a ƙara ɗaukar matakan hana wulaƙantar da Al-Qur'ani mai tsarki a nan gaba. A ranar 28 ga watan Yuni, wani ɗan ƙasar Iraki da ke zama Stockholm babban birnin ƙasar Sweden ya yaga tare da ƙona Al-Qur'ani mai girma a wajen wani babban masallaci, a yayin da al'umma musulmai ke gudanar da bukukuwan babbar sallah. Lamarin dai ya haifar da suka sosai da Allah wadai daga ƙasashen musulmai. A wani lamari na daban, wata hukumar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta faɗi cewa hukumomin Taliban na ƙasar Afghanistan sun kwashe iyalai 280 da suka rasa matsugunansu, ko kuma kimanin mutane 1,700 daga wani sansanin wucin gadi da ke birnin Kabul, sannan suka rusa shi, wani mataki da ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway da ake kira NRC a takaice, ita ce ta ba da rahoton kwashe mutanen, tana mai cewa iyalan da abin ya shafa sun shaidawa ma'aikatanta cewa akan dole suka bar matsugunan a cikin yanayin rudani. Sun kuma ba da rahoton mutuwar yara 2, ɗaya ɗan shekara 4, ɗayan kuma ɗan shekara 15 a lokacin da aka kwashe su daga yankin Polishina da ke wajen babban birnin Afghanistan. Sanarwar ta hukumar NRC ta bayyana cewa iyalan sun zauna a kan titi suna jira, kuma an hana hukumomin jin ƙai zuwa wurin. Nan take dai hukumar bata san abin da yayi sanadin mutuwar yaran ba. Kakakin ƙaramin hukumar Kabul, Niyamatullah Baraksai, ya musanta cewa wasu sun mutu a lokacin aikin kwashe mutanen ko kuma an ruguza gidaje. Yana mai cewa mutanen na zama a wurin ne ba bisa ka'ida ba. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. yayin da Najeriya ke ci gaba da jiran nada ministoci domin tafiyar da manufofin tattalin arzikin gwamnati. Shugabannin kungiyoyin manoma ta kasa sun kira ga neman nada daya daga cikin mambobin su ya jagoranci harkar noma a matsayin minista mai kula da harkokin noma. Amma manazarta na cewa duka gautan jace. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauki da karin bayani a wannan rahoton.
A yayin wani gagarumin taro da suka yi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, shugabannin kungiyar kayayyaki da ake nomewa, wato NACP ko Nigeria Agricultural Commodities Project a turanci, a karkashin jagorancin Madam Florence Edward, sun nuna damuwar su kan yadda harkar noma ke shan wahala wajen samun tallafi daga bangaren gwamnati, kamar yadda Florence ta bayyana wa muryar Amurka.
Monuminmu suna shan wuya da yawa game da yadda gwamnati bai lura da su. Wance an fito da kudi sai wasu da biro sai su janye kudin. Kudin ba zai je har kauyuka inda ya kamata ya je ba. Shine shugabanni kungiyoyi muka hada kanmu muka ce bari mu zo wannan sabon gwamnatin nan ka abun da ya faru da mu game da gwamnati da ya shige ya faru da mu kuma. Don yunwa zai kashe mutane. Mba mwi magana ba.
Shikuwa, shugaban manoma masara ta kasa, Bello Abubakar Annur, ya nuna cewa hanya ɗaya da za a iya farfado da tattalin arzikin kasar ita ce ta inganta harkar noma.
Babban matsalolin da ke faruwa, duk sanda gwamnati za ta ce za ta tallafa wa aikin gona, to za ga cewa abun nan ba zai zo akan lokaci ba. Sai lokaci ya kuyi, wani abun ma lokacin shi ya riga ya gama wucewa, sannan a ce lokacin za a ba da wani tallafi ko kuma wani abu wanda ya shahi ko da bashi ko ma dai menene. To irin waɗannan matsaloli shine muke son gwamnati ta fahimta. An jawo mu a cikin campaign din shi kuma mun ba da gudunmuwa saboda muna da kyakkyawan zato a gare shi cewa zai dora matsalolin manoma. To shi yasa yanzu muka ga ya dace mu faɗakar da shi, mu tunasar da shi game da irin waɗannan matsaloli domin ya duba yayi abin da ya dace a kai, ko muna kyautatancewa insha Allah zai yi abin da ya dace domin shi mutum ne mai aji alƙawari.
A nashi jawabin, shugaban kungiyar masu fataucci kiwo da sarrafa naman saniya ta ƙasa Iliyasu Bulama ya tsokaci cewa
yadda take ba mutane kuɗi su yi noma, yadda take ba su su je su yi kamfanoni, haka ya kamata ta cire kuɗi ta ba su su kewaye wurare da za su shuka ciyawa don su kiyaye dabbobin su a wannan wurin ba tare da sun yi yawo sun je wata ƙasa ko wata jiha sun yi barna ko sun yi wani abu ba. Rashin yin wannan shi ya kawo tashin hankalin da ake ciki a yau, kuma ba za a samu sauƙin irin wannan abubuwan ba sai har gwamnati ta fahimci cewa yadda noma ya zama wajibi, kiwo ya zama wajibi, saniya tana da mahimmanci kuma babu yadda za a yi a kita gaba daya.
Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar yana ganin ba a nan gizo ke saka ba.
Wannan kira da suka yi sun yi latti amma dai musu ya fi laɗewa. Su kira da suke ga wannan gwamnatin tunda da dumudumunta wajibi ne ya kamata gwamnatin ta saurare su. Idan ta tashiwa da ministan nan tabbas a nemo wanda ya san abin da ake kira noma da shauransu, ba wai wanda kawai za a dauko shi dan yana dan boko ko ko dan shi dan jami'a ne ko ko dan lailayen wani ne a kawo shi bai san ma me ake kira harkar noma ba, to ta ina zai fara. Saboda haka wannan kira da suka yi sun kyauta sun yi daidai, kuma ya kamata gwamnati ta saurare su ta yi musu yadda suke so domin a samu zaman lafiya da kuma ci gaba a ƙasa.
Kungiyoyin sun ce za su yi haɗin gwiwa a matsayin gudumawarsu tare da fitar da sabbin dabarun noma da fasahohin zamani domin kawo sauyi a fannin kayayyakin amfanin gona a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Talata ne aka yankewa wani dan kasar Romania wanda ke cikin wata kungiyar masu safarar mutane ta kasa da kasa hukuncin daurin sama da shekaru 12 a gidan yari saboda mutuwar bakin haure 39 daga Vietnam sakamakon karancin iska a cikin wata motar trailer akan hanyar su ta zuwa Ingila a shekarar 2019. Marius Mihai Dragici shine na hannun daman madugun kungiyar, kuma ya taka rawa a aikin da ke janyo riba mai yawa daga hannun mutanen da ke son zuwa Birtaniya ko ta halan kaka, abinda mai shari'a Neil Gunham ya faɗa kenan a kotun manyan laifuffuka ta Ingila da ake kira Old Bailey. waɗanda abin ya shafa da suka biya kusan fan 13,000 kwatankwacin dala 16,770 don a ba su kulawa ta musamman. Sun mutu ne bayan da suka yi kokarin huda kwantenar da suke a cikin motar da wani ƙarfi a lokacin da yanayin cikin wurin ya zarta 38.5 a ma'aunin Celsius. An ga gwagwarmayar da suka yi a lokacin da suke fuskantar ƙarancin iska a cikin sakonnin da suka yi kokarin turawa 'yan uwansu da kuma muryoyin da suka nada da suka nuna sun fahimci cewa ba za su fita daga motar ba da rai a cewar Ganham. Babu wata mafita kuma babu wanda ya ji kukansu, abinda masu gabatar da ƙara suka faɗa kenan. Wani jirgin saman fasinja da ke jigila a cikin ƙasar Somalia ya yi hatsari a filin jirgin saman birnin Mogadishu a jiya Talata. Dukan fasinjoji 30 da ma'aikatan jirgin 4 sun tsira, a cewar hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Somalia da ake kira SCAA a takaice. Jirgin saman mai lamba E120 na kamfanin jiragen Halla Airlines da ke ƙasar ya taso ne daga birnin Garowe da ke yankin Puntland na Somalia zuwa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Aden Ade da ke Mogadishu. Lamarin ya faru ne da ƙarfe 12:23 na rana agogon yankin. Babu wanda ya mutu a hatsarin, face waɗanda suka samu ƙananan raunuka a cewar hukumar ta SCAA a cikin wata sanarwa. Bayan haka hukumar ta sake jaddada cewa za a fitar da rahoton farko da zarar an kammala bincike. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda jirgin ya kauce daga kan titin jirgin jim kaɗan bayan saukarsa.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Yanzu kuma ga Aisha da shirinmu na gaba.
alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan samun labarin matar da mijinta ya harbe ta a hannu da bindiga a dalilin ya dawo gida ba tare da ta kammala girki ba a jihar Edo, shirin ciwon ya mace ya karkata ga abubuwan da ke haifar da irin wannan matsala ta cin zarafi a zamantakewar aure, matakan da suka dace al'umma da dangi su dauka, da kuma tanadin shari'a don magance irin waɗannan matsaloli. Domin tattauna wannan maudu'i a makon da ya gabata, mun karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar cibiyar National Center for Juvenile Delinquency Awareness. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da barista Amina Umar take cewa
abin da ya rage mana shine jahohi su zo su dauki wannan doka, sai abin da muke cewa domestication dinta, wato misali su dauko ta daga federal law, wato doka da take ta tarayyar Najeriya, su zo su mayar da ita doka yar kasa, su mayar da ita ta zama dokar jahohin su ta inda za ta dace da addinin su da al'adar su. To kin ga anan mun shigo da wani abu da muke son mutane su kalla, shine addini da al'ada. Idan muka duba fi girman addinan da muke da su a tarayyar Najeriya, su ne addinin Kiristanci da addinin Musulunci. Ko shakka babu, duk da ni ba malama ba ce, kuma ni ba masaniyar addinin Kirista ba ce, amma daga ɗan ƙaramin sanin da nake da shi, na tabbatar da cewa duk addinan nan sun hana cin zarafi, sun hana musgunawa, sun hana katake haƙƙin abokin zamanka. Wannan ko shakka babu, duka addinan nan sun yi. Shi yasa ita ma dokan nan ta Bablo, kusan mafi yawan jahohi a Najeriya fiye da jahohi 18 sun ɗauko ta, sun ɗabbaka ta a ƙasashensu, ko in ce a jahohinsu, ta zama 'yar ƙasa.
A yau za mu tashi da bayanan Hajiya Halima, bayan da na yi mata tambaya a game da irin rawar da al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata.
A gaskiya muna da babban aiki, don bayan da za a yi a ce mu masu NGOs da ku media mai kokari ne fafutuka wajen a tabbatar da dokar hana cin zarafin mata, musamman ma a gidan miji. Zarafin mata ana ci ta ko ta ina, mu ya mu mata ba muna cin zarafin ƴan uwanmu. Amma maganar da ake yanzu, tunda maganar gidan miji ne, mu mata da muke gidaje muke da aminai makwabtakanmu, ya kamata mu sa ido. Don saboda mu idan muka gama aiki NGO da sauran al'umma da suke da san cewa a ga an kawo wani abu wanda yake da amfani a al'umma, in mu al'umma ba mu bada namu guduma ba, abin da ya zama da wahala ainihin, musamman ma kamar makwabtaka ana yin shi dama a haɗa kai ne a san me ke faruwa, saboda ai maganin abin da ke damun al'umma musamman a wannan anguwa. Saboda wani lokaci kana samun wani abu, yara suna da social line, manya ma suna da nasu inda suke line din.
Wato kina nufin yadda mutum yake koyan mu'amala da mutane ko wata ɗabi'a?
Da wani lokaci idan namiji, wani lokaci maza ma har alfahari suke da yanda matansu suke ba su wahala a gidansu, sai ki gwani namijin ma ya ɗauka, sai a samu kuma abin ya ci gaba. Amma in har al'umma muka bada namu gudumawa, abu na faruwa, ana ganin canji tsakanin ƙawaye ko makwabta da makwabta, musamman mata mu tsakaninmu. In har mace kana mu'amala da ita ƙawarka ce aminiyanka ne, dole ba za ka rasa ƴan uwanta da ka sani ba. Kana ga wani abu ya faru, gudumawa da zamu yi shi ne, mu nemi ƴan uwan nan mu fara sanar musu, don sau da yawa abin da suke maza suke yi da su hana matan ne mu'amala da aminanta da suka ga suna shiri. To mata mana gano wani abu ya faru, ya kamata mu taimaki rayuwar wannan bairo Allah, domin mu kubutar da ita a cikin wani tasku na zulumi da sauran wasu abubuwa, domin a dauki matakin yafi abadi sai wani matsalan ya faru tukunna, sannan a ce za a dauki mataki.
Barista, na dawo gare ki. Kina cikin bayani game da Vablo, me wannan doka ta kunsa da zai taimaka wajen yakar wannan matsala ta cin zarafi?
Waɗannan dokoki da aka dabbaka su suka zama ƴan ƙasa sun ƙara zuwa ne domin su tabbatar da cewa duk wani zarafi da aka ci na ma'aurata, ko mace ta ci na miji ko miji ya ci na mata, waɗannan dokokin an tanadi horo da hukunci da diya da za su warkar da matsalolin da muke faruwa da su. Kuma kotuna a shirye suke idan irin waɗannan shari'u ko rigingimu suka je gaban su, su amfani da irin wannan dokokin ko dai constitution ga jihar da ba targa ta dabbaka shi wannan bablo din ba, ko shi kanshi bablo din a jihar da aka dabbaka shi, ko kuma dokokin tafi da laifuffuka da muke da su, ma'ana irin su penal court da criminal court, su ma duk sun tanadi irin waɗannan abubuwan. Kamar misali, penal code wanda muke amfani da shi a arewacin Najeriya ya tanadar da cewa ba halatta ba kuma bai cancanta wani ya zo ko ta wace irin fuska ya ci zarafinka ko ya ji maka ciwo ko ya haifar maka da damuwa ko ya haifar maka da cin mutunci. Duka dokoki sun tanade su, kuma kotuna suna dabbaka su, suna tafiya da su.
To Hajiya Halima, ko zaki mana ƙarin haske game da yadda namiji yake mallake mace kuma ci zarafinta?
Matsalan da ake samu idan har dai kai matsayin namiji ya raba mata da ƴan uwanta, ya mallake ta, ya kuma mai da ita baiwa, so da yawa zaki samu matan nan saboda mallakar nan da mijinta ya mata, ba ma ƴan uwanta kadai ba, har ma al'umma da makwabta. To su da yawa irin wannan abin da ake samu, zaki samu ƴan uwan matan nan ba sa yawan kusantar matan nan, ita ma ba ta yawan zuwa wajen su, saboda idan wannan abin na faruwa sai kiga abin ya wuce da yadda ake zato. So da yawa ma zaki samu mazan da suka so irin wannan rayuwa, su dama watakila halinsu daban ne, ba wani lokaci ba wai kawai wani abu ne kan faru ai hakan ya faru ba. Mu mata na san muna da wani halinmu, dama kuma dan adam duka ajizi ne, ta da yake bai cika goma ba. So da yawa akan samu cewa wata matan ita ce takan dan ja matsala makanta, matsalan babba shine ta aibanta ƴan uwanta a wajen mijinta. So da yawa namiji, wasu mazan sai kiga sun yi amfani da wannan din, sun ƙara bara nisan ta mace da ƴan uwanta. In an yi wannan kuma shine sai kiga sauran wasu abubuwan ya fito ba da wani abu, saboda me yasa ƴan uwanta nan da ya kamata ko da yaushe suna tare da ita ko kuma suna wani mu'amala a san halin da take ciki, ta riga da ta bata tsakanin ƴan uwanta da mai gidanta, akan samu wannan matsala. Sannan kuma abu na gaba, ƴan uwa ya kamata su fahimci wani abu. Yanzu kamar ni a gidanmu na tashi na ga ɗabi'an da iyayenmu suke yi, idan mace aka yi aurenta, su da kansu bayan watanni iyaye da kansu za su je su ga yarinyar na a gidan mijinta. Idan har akwai matsala, daga wannan lokacin ma za su fara karanta, sai su fara mata addu'a. In suka fahimci wannan, idan mace tana zaune a gidan mijinta, hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu ne, ko akwai wani matsala a wannan zuwan da aka yi na farkon nan, wallahi za a fahimta. Kuma alhamdulillahi har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi auren ƴaƴanmu, because idan mata ɓoye mu mun riga da mun sani, amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba, ba da wani abu ba, saboda kar ma a nuna mata ta an sani ɗin, ta ji daɗin an sani ɗin, ta fara wasu ɗabi'u marasa kyau.
Mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ƴa mace ta wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, za a ji matakan da za a iya ɗauka wajen tabbatar da an samo waɗanda aka ci zarafinsu a zamantakewar aure haƙƙinsu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu barista Amina Umar da Hajiya Halima Baba Ahmad, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Al-Media. Allah farkon shafin ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen dajicewa da suka yi domin mulkushe hare-haren ƴan ta'adda na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya. Jaridar Le Message kuma ta wallafa cewar asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wadda ake kira Frank Biya. Sun ce su kan a ta ɓangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatuwa. Sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musa Prince Tone-Tone a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Ekohosante an da ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ta ce kuma tana ƙoƙari matuƙa gaya za su yi ƙoƙari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye don cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tunkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba ƙwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan garin mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru. The Guardian Post kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni ba ta kare ba a bangaren 'yan awalan ƙasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu ɗauke da makamai suke ci gaba da kai harharensu kan al'ummar da basu je basu gani ba a bangaren na 'yan awaran. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke ɗauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. Sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan, amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron ƙolin NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi yayin da ƙungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa kuma a daidai lokacin da take tunkarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. Wannan lokaci ne na tarihi abinda Biden ya faɗawa sakataren janar ɗan NATO Jens Stoltenberg kenan. Ya ƙara da cewa ƙara ƙasashen Finland da Sweden a ƙungiyar na da muhimmanci, sannan shugabancin kana da muhimmanci, kuma mun yarda da ƙudurin da ka gabatar dangane da makomar Ukraine a ƙoƙarin da take yi na samun gurbi a ƙungiyar NATO. A jiya Talata ne ƙungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan ƙasar Sweden a Afghanistan saboda ƙona Al-Qur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da aka yi a ƙasar Sweden a watan da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Sweden ita ma ta yi Allah wadai da mataken na nuna ƙinjinin addinin Musulunci, amma ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin Sweden ya kare 'yancin taro, bayyana ra'ayi da gudanar da zanga-zanga. A wani lamari na daban, wata hukuma ta ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta faɗi cewa hukumomin Taliban na ƙasar Afghanistan sun kwashe iyalai 280 da suka rasa matsugunansu, ko kuma kimanin mutane 1,700 daga wani sansanin wucin gari da ke birnin Kabul, sannan suka rusa shi, wani mataki da ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa.
Da masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asari, ya za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne, nake muku fatan alheri. Wassalamu.